da gobe. Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya saurara mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma a kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi sha'awa a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Sunana Hawwa Sharif. Tuma dalla jama'a, kamar dai da kuka sani, kowace ranar Litinin shirin yau da gobe na zuwa ne daga Najeriya tare da Ruqayyah Bashir, inda a yau shirin ya mai da hankali akan irin halin da matasa suke ciki. Sai kuma wani mawaki da zai ƙayatar da ku a cikin shirin. Muna kuma tafa da wani girki mai ƙayatarwa a ɓangaren ƙwalama. Don haka ba tare da wani ja-in-ja ba, zan ja gefe in bar ku da Ruqayyah domin jin shirin na yau da gobe.
A yau za mu tattauna ne kan abin da ya shafi wannan shekarar 2025. Shin me ke ci maka tuwo a ƙwarya, ko me ke ci miki tuwo a ƙwarya a matsayin ku na matasa? Kana kuma za mu garzaya fagen waƙe-waƙe mu ji dawa kuma za mu wato tattauna a cikin zauren namu. Daga bisani sai mu leƙa fagen ƙwalama mu ji kuma me baƙuwar mu za ta girka mana a cikin zauren namu. Masu sauraro, ku biyo ni domin jin yadda tattauna zai kasance. Sunana Ruqayyah Bashir. Kowane ɗan adam, musamman ma matasa, uwa zai ce gaskiya ni abin da ke ci min tuwo a ƙwarya abu kaza ne, gaskiya ni a gidanmu ba a min kaza, a gaskiya a makaranta kaza, a majalisa kaza, a Najeriya gaba ɗaya, a jaha, kowa da abin da ke damun shi, a kuma inda abin nan ke damun shi. To amma kafin mu fara, bari mu ji ya sunan baƙin namu.
Sunana Ishaku Umar Umar.
Sunana Faisal Ibrahim.
Sunana Maryam Yunus Hassan.
Sunana Abdulkadir Yusuf.
Sunana Khadija Hamisu.
To haka yake, idan muka fara da kai Abdulkadir, a matsayinka na matashi, shin ko me ke ci maka tuwo a ƙwarya a daidai wannan yanayi da wato Najeriya ke fuskantar ƙalubale da dama?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka ji, sunana Abdulkadir Yusuf. Idan aka ce miki ci min tuwo a ƙwarya a matsayina na matashi, ba zai wuce abu ɗaya zuwa biyu ba, wanda a yau a rayuwar nan da ake ciki shi ne duk wani matashi yana fuskantar wannan ƙalubalen. Na farko a ce harkar karatu, na biyu kuma rashin aikin yi da matasa ba sa mai da hankali a kai. Abin da ya sa na ce rashin aikin yi da karatu, waɗannan abubuwa ne guda biyu wanda a yau ɗin mu da goban ma gabaki ɗaya matashi sai yana da karatu, sai yana da ilimi. Sannan kuma sai yana da ilimi zai iya tafi da abubuwan da suke wakana, musamman a cikin nahiyarsa inda yake ko kuma wajen ma inda yake, saboda in baka da ilimi zai zamanto kana tafiya ne tamkar wani bar'in ciri wani dabba. Saboda zaka kai situation,
zaka kai yanayin
da
wato dole kai da kanka zaka gane cewa kai kuskure a baya sannan kuma wani support da baka da ba a samu ga musamman waɗanda suke son su yi karatu zaki ga wato ba sa samun support ta wani bangaren musamman yanda karatun yanzu ya zama in ba ka je private bane inda ne iyayenmu da kakanninmu za su gaya mana cewa sun yi karatu a free ne kyauta to amma yanzu fa da kudinka a makarantar ma da kudinka kana so kai karatu sai kaga abun kaman yana fin karfinka saboda yau in an ce an kara kudin makaranta gobe zaka ji wani abun ne za a bullo da shi daban a bangaren karatu kenan sannan kuma shi kuma rashin aikin yi na matasa ba wai kuma ba aikin yin bane abin da yake ci mun tuwo kenan a ƙwarya mun yada ayyukan da muka sani muka gada wanda muka gada tun daga gurin iyayenmu kama aikin gargajiya da zaki ga wasu sun gaji kira ne wasu kuma
ayyukan hannu kenan
ai kaman aikin hannu sai mutun ya bari sai ya ce a shi dole sai ya ci da gwamnati wanda ita kanta gwamnatin yanzu in ka duba zaka ga ba ta iya rike kanta
haka
so matashi zaki ga wato ya yadda wannan aikin hannun noma kira menene power da dai sauransu duwan da
su wasu abubuwan da suka danganci ayyukan hannu kenan kake nufi
su nake nufi saboda su ne ai tushen da matashi zai taso ya gani ana yi a gidansu wanda zai koya a to kuma sai kiga mutum ya taso sai kiga yana cewa ya fi karfin ya je ya kira
to amma Abdul Kadir baka ganin cewa su kansu matasan su suke jawa suke fada cikin irin wannan yanayi kamar yadda kake cewa su tashi su yi ayyukan hannu kowa na ganin cewa shi ya tafi office abin da ya fi mishi alkhairi kenan bayan kuma office din yana da nashi kalubalen
ai dalilin da yasa kika ji na ce miki abin yana ci mun tuwa ƙwarya kenan saboda menene ai ba su mai da hankali akan su wannan ba kafin ka je office ya kamata a ce duk wani office da kake gani muna ji muna gani zaki ji wani babba ne minister ne shi ko chairman ne zaka ji inda yake tuciya da samun kudin shi in kika cire siyasa zaki ji ko ya koma noma ko yana cikin wani kasuwancin na daban shi ma bai dogara da wannan office din ba saboda wannan office din abu ne na lokaci zuwa lokaci in yau ba mutuwa ba akwai lokacin da kana ciki za a cire ka a mai da wani
to amma baka ganin aikin office din shike sa yanzu ma mutane su fi karrama musamman ku matasa
a duk matashin da kika gani a yanzu ana wa tunanin ka ganshi da mutunci da menene bai dangana da aikin gwamnati ba yaushe zaka samu aikin gwamnatin
yaushe
ka gama karatu sannan kuma ka ce kai aikin gwamnati so wannan ma ya kalubale ne akan ka ba sai kai ai sai kai karatu zaka yi aikin gwamnati
sosai
to kuma baka yi aikin baka gama karatun ba kana kallon roman da yake cikin office
to amma ai ka san akwai mutane da zaka ga cewa aikin gwamnatin idan dai suka mayar da hankali sukan samu abin da suke so
kafin aikin gwamnati ina gaya miki ne duk aikin gwamnatin da zaka yi shi ba tare da karatu ba mai gadi ne
to amma baka ganin cewa abin da yasa ba a cika samun abin da ake so a aikin gwamnati ba saboda matasa ba sa mayar da hankali su ba aikin muhimmanci ne
ba wai ba sa ba da rashin mayar da hankali ina gaya miki kafin ka samu aikin ai
to shi ma wani
aikin da duk aikin da zaka yi yanzu in ka riga ka bar aikin hannu muna da masu digiri
karkace na katse ka Khadija idan muka dawo kanki kin ji abin da Abdul Kadir ya faɗa a matsayin ki na matashiya mace shin me ke ci miki tuwo a ƙwarya
duba dai da yanayi na yanzu abin da yake ci min tuwo a ƙwarya babban abin da yake ci min tuwo a ƙwarya bai wuce abu biyu ba shine yanda abubuwa ke ƙara tsada kullum da kuma yanayin taɓarɓarewar tarbiyya duba da yanzu kullum abin da ka siye shi yau gobe in ka je siya zaka ji an ce maka ya ƙara tsada ya ƙara kuɗi kaza ya ƙara kuɗi kaza to gaskiya abin yana ci min tuwa ƙwarya sosai yanayin kuma tarbiyya yanayin tarbiyya yanzu zaka ga yaro ƙarami yana behaving ba abin da ya kamata ba abin da ma bai kai a ce zaka ga wannan ɗan ƙaramin yaro ne abin da yayi babba ma a da
ba
zai yi shi ba amma shi ne yanzu yara
to ba kya ganin zamani ne canja saboda yaran zamanin da yaran zamanin yanzu ba ɗaya bane akwai iyayen zamani akwai iyayen da
eh to duk da haka wasu suna ganin kamar in yaro ya lalace a zamanin yanzu ko laifin iyaye ne ko kuma dai wani abu eh yanda kika faɗan ne akwai yanayin zamani da ya canja da yanayin dandalin sadarwa na social media. To duk da shi din dai, amma shine ma yanzu a zamanin yanzu yafi babbar takarawa.
To Faisal, idan na dawo kanka ka ji abin da ƴan uwa matasa suke faɗa a cikin zauren. Musamman idan muka duba cewa matasa wani lokaci akan cewa su suke jawo kansu. Idan muka duba zamu ga akwai wanda kwata-kwata ba sa ba da hankali ma sai karatu kamar yadda Abdulkadir ya faɗa. Wani kuma zaka ga zai yi ta bugawa yayi ta gwagwarmaya amma kuma ya kasa samu. Kai me zaka faɗi game da abubuwan da muke tattauna yanzu?
So da farko dai assalamu alaikum. Ni da mun ina son in yi shari kan maganar da Abdulkadir ya faɗa da kuma
ita kanta
wannan Khadija. So ni the first thing dai abin da ke tumuntuwa ƙwarya shine dai yanzu zaka ga kare karatun bayo ba ma karatun bane yawancin matasa ana karatun. So at the end of the day zaka gama karatun ka zo aiki babu. In gane muna da masu digiri da yawa zaka zo ka gama karatun ka fadi tashi ka gama karatun ka zo neman aiki shi ma aikin yanzu abinda suka mayar da shi gwamnati kamar ya kasance sai kana da kamar me ake kira
shi
uwa a bakin muru ko baka ba shine so abin ya zama hanya abinda ya kashe mu a Najeriya kenan alfarma. Wanda ya cancanta ba za a ɗauke shi ba sai kawai a bi mu alfarma babanka kaza ne babanka wane ne minista ne ko me shikenan kana da hanya za a ɗauke ka kawai abin da ya kasance kenan abin da ke faruwa. So zaki ga yawancin ma talakawan zaki ga sun ma fi mai da hankali a makarantar. In gane zaka ga mutum Umar yana da karatu sosai wanda shi yaron masu kuɗin yawancin su ma ba wani karatu suke tsaya suna yi a makarantar ba amma shi ga wai yaro bai ma kammala ma karatun ba sai ga aiki ma na jiran shi. So abinda ke fara mai ke tumuntuwa ƙarya kina abin wani zubin sai yanzu kamar in gibo ma karatun ma da nake amma wani zubin kawai sai in ce don ma ne kawai sabida koyo da gobe don rayuwar kaina. Tunda ina da sana'a hannun da nake ba zan ci zan tokarar da makaranta ba ne da mun ma taɓa wannan mafarkin ba. So kamar yadda ita ta faɗa
Khadija
ta faɗa na cewa tarbiyya na yaran yanzu musamman iyayenmu na yanzu zan ce miki iyayen zamani ne a da yayin bayan da na sani in yaro ya laifi ko maƙota kuke ko ɗan unguwa ka zaka kira yaro in na zana ne ka zana yaro kuma ya faɗa sai dai ke ga iyayen yaro sun zo suna ma godiya amma yanzu abin da ke faruwa ko faɗa kama yaro sai za ga iyayen yaro sun zo kanka suna ma sun hauka da faɗa babban abin da ya ƙara lalata tarbiyyar yara kenan. So yaro a gaban shi ka mai abu an zo ana ma faɗa ko wani abu a ya samu dama kenan gowa ma zai abin da ya fi wannan. In kuma a gida ne akwai babban abin da ke faman damu na yake tumuntuwa ƙarya musamman a gida zaki ga ƙaninka ya ma laifi ka kama shi zaka rike shi ko kuma kana mai faɗa ko wani abu sai ka ga mamanku ko dai ba haka ya taso yana ma iyu a gaban yaro ko kuma ya ce kai ma zai dake ka a gaban shi. Kin ga wannan abin da yaron ya gani shi kuma ya samu dama kenan da zai ci gaba da raini kenan. To kin ga babban abin da ke faruwa kenan sannan kuma muka koma bangare na kamar yadda yake cewa sana'a hannu. Sana'a hannu abu ne mai kyau amma yanzu din ma haka ne zalika samun sana'a hannun ma gaskiya sai ka zalunce. Kuma kamar misali da yake maganar noma abu mai kyau ne amma yanzu abin ya zama sai a hankula. Waye ka je kai noman ba tsoro kake fargaba kake ka je kai noman saboda rashin tsaro. Kasan suna ƙasa tana fama da rashin tsaro ta kai za ka je ka kwashe jiki ka ce ka shiga daji inda ake fama da rashin tsaro da ƴan bindiga daɗi menene baka san me za ka je ka tarar ba.
Sai na ji kamar ni kaɗai ce cikin zauren namu. Yawwa to yanzu da aka daddara ai dai ba ni kaɗai ba kenan. To Maryam idan na dawo kanki kin ji abin da Khadija ta faɗa da kuma abin da sauran ƴan uwa matasa maza suka faɗi ke me ke ci miki tuwo a ƙwarya a matsayinki na matashiya?
Abin da ke ci min tuwo a ƙwarya shine bara. A yanzu kowa ba zai iya tashi ya nemi sana'a ba musamman mata. Zaki gansu akan titi suna bara kuma suna da ƙarfin da za su iya yin aiki. Ko aikatau ne ki je ki ciyar da kanki ki ciyar da ƴaƴanki amma sai ki gansu akan titi suna bara da su da ƴaƴansu. Yara idan kika zo wucewa kamar za su miki kwace saboda suna neman kuɗi kuma suna da ƙarfin da za su yi aiki daga su har iyayensu
haka
amma ba za su yi ba sai dai su je suna bara. Kuma an tashi a ce gwamnati komai gwamnati. Gwamnati na da gwamnati na da nata laifin kuma tana iya bakin kokarinta ta wani gurin ba dole ba a ce dole gwamnati sai ta ciyar da kowa dake duniyan nan ba. Ba gwamnati kadai za ta ciyar da su ba. Ke kanki zaki iya tashi ki nemi sana'a ki ciyar da kanki.
Ba sai shi ga kiki na bara ba.
Idan kwashin gidan ku talalle sai da cika sai a ce sai an jira gwamnati
da. Yawa ta do ta kwashi.
To idan na dawo kanka Umar ka ji abin da ƴan uwa a cikin zauren namu suke fadi. Shin me zaka fada? Me ke ci maka tuwa ƙwarya?
Abin da ke ci min tuwa ƙwarya gaskiya abu biyu zuwa uku ne. Kin ga na farko matsi na rayuwa. Dan gaskiya ni na dogara ne da sana'an hannu dan dinki nake yi. Abu na biyun kuma shine shashai. Dan zan iya ga miki matsi na rayuwa kusan komai nake daukan makai nauyi. Ba dole sai na jira baba na ya min ba. Kudin mota duk dai wasu dai abubuwan da dai ba sai ka jira amma ba.
Haka.
Sai kuma shashai. Gaskiya shashai illa ne ga lafiya. Kina kin ga shekaru na 20 kuma akalan shekarun nan shika ringa kakkauce makalan abubuwan nan zaka haɗu da abokanai da dama wanda farko dai aboki ne ma shine illa ga lafiya in ba kai san aboki ba a rayuwa
wanda yake sawa ka
fara
irin waɗannan ai
kayan mai haka da wasu wannan to gaskiya a ji shekaru na ina kokarin kauce mu wannan kuma ina kira ga matasa dan Allah su kauce mu wannan dan shaye-shaye gaskiya illa ne ga lafiya.
To amma baka ganin a matsayinka na matashi idan har ka san abin da kake so ba matashi da aboki dan uwanka da zai iya ingiza ka ka fada cikin harkar shaye-shaye.
Eh to kin ji ga gaskiya shaye-shaye ya danganta da tarbiyyar da iyaye suka ba mu yaro.
Yawwa.
Maganin gaskiya uwa ta san da wa yaron ke yi mu'amala uba kuma ya san waye yaron shi ke mu'amala.
Haka kuma ya sa ido
sosai. Kuma ya sa ido akan tarbiyyar yaransa.
Haka ne. To haka yake masu sauraro ina ga anan zamu dakata da tattaunawar namu kana idan Allah ya kai mu mako na wato mako mai zuwa zamu dora kan wato tattaunawar da muke a cikin wannan zauren. Kada dai ku sha'afa kuna sauraron shirin yau da gobe ne dake zo muku daga sashen Hausa na muryar Amurka dake a birnin Washington DC. Yanzu kuma zamu je ga fayyen waƙe-waƙe amma kafin nan bari mu yi shaɗin gaban bebe dake tsakanin jira kana muku dawo shirin. Kake masu sauraro idan muka dawo fagen waƙe-waƙe a yau kuma muna tare ne da wani dan matashin mawaki inda zai bayyana mana gubarmaya da yi a rayuwa ko in ce gubarmaya da yi domin ya cimma wato muradinsa na zama mawaki. To barka da zuwa.
Barka dai.
To ya sunan malamin namu na yau ko in ce bakonmu na yau.
Sunana Habib Taku.
To masha Allah to aji Habib ga ka a cikin harkar waka. Me jawo hankalinka ga cewa harkar waka shine mafita a gare ka?
Gaskiya ne. Harkar waka dai harka ce da nake so, nake ra'ayin waka tun ina karami. Na kasance tun ina karami ina kaunar waka kuma ina son waka, sannan duk wani program da ake na mawaka ina bibiyar shi, ina jin irin yanda ake gwagwarmaya da kuma abubuwan da suke fuskanta a ciki. To gaskiya wannan dai abu ne wanda nake so.
Haka ne. To daga lokacin da ka ji wannan wato dama da kake so ka zama mawaki, wasu irin hanyoyi ka bi domin ka wato cimma muradinka na zama mawaki?
Hanyoyin da na bi shine, da farko na fara kokarin rubuta waka ne, ban ma san inda zan je in buga ta ba.
Haka.
Amma dai ina rubutawa, sai wata ran kawai na fito daga unguwanmu na je wata unguwa kusa da unguwanmu sai naga wani studio sai naga an rubuta Arewa studio sai nace ah to nan gurin ai kaman gurin buga waka ne sai da na wuce sai na dawo sai naga wani a wurin yana tsaye sai nace mai da Allah nan gurin studio ne na buga waka ya ce min eh nace mai to ina so zan yi waka amma ba yanzu nazo wucewa ne sai naga studio amma tunda na gane nan studio ne insha Allah zan dawo ba da dadewa ba in yi waka shine ya gaggaya min duk irin yanda abubuwan suke tafiya ga yanda ake ga matakan da ake yi da sauransu
har dai ka samu dai kasance kanka cikin harkar
to
ya iyaye suka dauki wannan batu na zaman ka mawaki
gaskiya sun mun kyakkyawan fatan alkai saboda ina da kyakkyawar fahimta tsakanina da iyayena sun san cewa insha Allah ba zan jawo musu abun magana ba ko kuma abun kunya ba wannan dalilin yasa saka bi ne da addu'a
haka ne to idan muka dawo fagen wannan waƙe-waƙe waka kadai kake ko kuma kana kida kana wani abu da ya danganci wakar
gaskiya ne ina yin waka kuma ina yin kida duka ina yi
kai makadi ne
insha Allah
to wani irin kida kake
ba irin kidan da bana ina yin kidan Hausa Afrobeat Amapiano da ma sauransu
haka yake to wasu irin kalolin wasu irin kalan waƙoƙi kake
waƙoƙin soyayya nake kuma da yaren Hausa
to da ni da masu sauraro zamu so ka dan rera mana wannan waƙar
akwai wata waka ta da nake cewa shi aure lokaci ne mu ma za mu yi kudi lokaci ne mu ma za mu yi gida lokaci ne mu ma za mu yi mota lokaci ne mu ma za mu yi komai lokaci ne ban fi da rabo kai dai rike Allah ka kama ya
sai ka sai da sallah ka cimma rabo aure lokaci ne
ke masu sauraro to da fatan kuna jin dadin wannan hira da muke tare da Habib to aji Habib akwai kallo da ake ma wato mawaka me zaka ci game da wannan
gaskiya ne akwai kallo da masu saurare ko masu kallo suke yi ma mawaka
ko al'umma baki
daya ko al'umma ga baki daya da suke yi wa mawaka da yan cin gidan yanzu fagen waka ake to gaskiya akwai wasu daga cikin mawakan wanda suke bata wa mawaka suna sune suke ja ake tunanin mawaka suna bata tarbiya ko kuma suna yin wani abu da bai dace ba amma a gaskiyar lamari ba haka abun yake ba wa'annan da suke irin wannan dabi'un in ka bincika zaka taran ma ba ma asalin mawaka bane kawai suna jingina da waka ne sai su shiga cikin mawaka sai su dinga yin irin wa'annan batancin da abubuwa marasa kyau amma duk mawaki na gaskiya da gaskiya ba za ki tunce shi a cikin irin wannan
haka
dabi'an ba ko irin wannan mummunan halin ba
haka to idan muka zo fagen wato nasarori wani irin nasara ka samu sakamakon harkar waka
gaskiya na samu nasarori da yawa dan ba abin da zan ce sai dai ma Allah godiya saboda da harkar waka da kida muke ci muke sha muke sitira har muke yi ma wasu ma da sauran abubuwa gaskiya na mallaki abubuwa da yawa ta wannan harka
haka ne to wani irin waka zaka ƙara rera mana
sha zaman ka baby baby habibi habibi baby ya nurul qalbi baby na kira ka siti na tauraron duka zamani kai ke ban umarni soyayya ta nuna ni
baby habibi baby ya nurul qalbi baby na kira ka siti na tauraron duka zamani kai ke ban umarni soyayya ta nuna ni shauƙiya kama ni
to haka yake a matsayinka na matashi wani irin sako kake da shi ga ƴan uwanka matasa idan muka duba yanayi da kasar mu take ciki a daidai wannan lokaci
to sakon da nake da shi a gurin ƴan uwana matasa shine mu nemi sana'a mu nemi sana'a dan mu dogara da kanmu har mu taimaka ma iyayenmu da ƴan uwanmu saboda rashin sana'a ke sawa matasa ke fada wasu hanyoyi na bata gari ko hanyoyin ta'addanci wannan shine shawaran da zan bawa matasa a nemi sana'a
a ƙarshe kuma wani waka zaka rera mana ko in ce a ƙarshe wani waka zaka kulle mana shirin da shi
asin da asin nayi gamu dake ba zan guje ki ba na dade aso ina bidar wace tai daidai da zuciya
asin da asin nayi gamu dake ba zan guje ki ba dade aso ina bidar wace tai daidai da zuciya
asin da asin
Malama Rukayya sanne da kokari da haka ne kuma muka kawo ga ƙarshen shirin namu na yau a madadin wakiliyar jama'a Abuja Najeriya Rukayya Basha da duka waɗanda aka ji maryoyin su sai Fiona Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin ni Hawwa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington sai an ji mun ku
Yeah.